أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله كمركل ليس هذا مؤمن مريسي نا أصبر أشرين لبيغة وشر رمضان shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 17 ga watan Hijira shekara ta 2017 a lissafin miladiya. Har yanzu muna cikin karanta abinda Malam Sa'idi ya ambata dangane da fassarar waɗannan ayoyi da muka ji tilawar su daga malam, kuma anan din da insha Allah za mu dora za mu tashi bayan ya yi mana magana akan faɗin Allah maɗaukaki a laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Karkashin wannan ya kawo mana tunda mun fahimci khitabi magana ne daga Allah maɗauki yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa lamari fa ba naka bane ta ɓangaren mallaka, baka mallake shi ba, baka mallaki duniya ba, baka mallaki rayukan mutane ba, baka mallaki shiryar da su ba, baka mallaki wani abu ba, illa kai mai saƙo ne da za ka isar daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayi, tare da girman wannan aikin, tare da kuma girman darajar da Allah maɗaukaki ya bai wa manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ba dan komai ba, sai dan ya zama mana mu da muka zo daga baya darasi a gare mu, cewa kar mu riƙa kallon wannan lamari na addini abun ƙafafa ko mallaka ce tamu, idan an taɓa mu kamar an taɓa addini. Waɗannan abubuwa ɗin dai suna cikin abin da malamin yake ci gaba da gaya mana, za mu tashi inda yake cewa wata'ammal kaifa lamma dhakara ta'ala tawbatahu alaihim asnada alfi'la ilayhi wa lam yadhkur minhum sababan mujiban lidhalik liyadulla dhalika ala anna an-ni'mata mahdhu fi'lihi ala 'abdihi min ghayri sabqi sababin min al-'abd wa la wasila wa lamma dhakara al-'adaba dhakara ma'ahu dhulmahu wa rattabahu ala al-'adabi أو ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية فقال أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما قال دمانا شيء أنا عيبكم أنت دي أبدا مكتبت ناجية إن شاء الله ينانا ليس بعيدا عنكم توينا ما قال أني أكان نظمكم آية فرقو ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Barin faɗa da ba tare da karanta larabcin ba, sai mu koma yadda za ku fahimta sosai abin da yake faɗa anan shi ne, mai Allah ya ce cewa laysa laka min al-amri shay'u yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin nan fa baka da komai a cikin sa baka mallake shi ba sai ce aw ya tuba alaihi ko dai ya gafarta musu ya karbi tuban su aw yu'adhibuhum ko kuma ya azabtar da su ya musu azaba fa innahum zalimun me kuka fahimta anan da ya tashi maganar tuba bai ambaci cewa sun aikata wani abu ba bai ce aw yatuba alaihim li'annahum tabu li'annahum aslahu li'annahum saru min almuslimin almu'minin at-tayyibin alladhina yaqumuna bima amara Allah dibe fadi wannan bai ce Allah ya karbi tuban su saboda wani abu da suka yi suka sabbaba a karbi tuban ba bai ce sun tuba saboda sun tuba ba bai ce saboda sun musulunta ba tare da cewa akwai wannan din za su tuba ai za su musulunta sai Allah karbi tuban su to amma bai fadi wannan ba ma dan ya nuna cewa asalin tuban nan karbar sa duka nasa ne in ya ga dama shine zai karbi tuban su kuma dan ya nuna cewa har yanzu falala ce daga gare shi yasa su shiriya ba dan sun aikata wani abu ba ba dan sun bada kuɗi na taimakon addini ba dan sun yi wani abu ba haka kawai Allah madauki ya so su shiriya sai ya musu falala su shiriya kun fahimci wannan gun to amma da yace aw yu'adhibuhum sai da ya faɗi sababin dalilin za abin nan yi musu azaba sai ce aw yu'adhibuhum sai ce fa innahum zalimun ko ya azabtar da su domin kuwa saboda dalilin cewa su azzalimai ne ma'ana kenan Allah baya zalunci in kaga ya azabtar da wani to saboda laifin da wannan yayi ne shi yasa in koyi masa falala to falala ta sace daga gare shi in ya ga dama yayi babu wanda zai hana shi an fahimci abin wannan wani wata lafta ce mai muhimmanci da take nuna mana falalar Allah da rahamarsa da kuma adalcinsa ana nan dai akan duk hukuncin Allah innama yaduru bainal fadli wal adli yau ko dai falala ce daga kashin kansa ya ga dama yayi maka alheri ko kuma in ka ga yayi maka azaba abinda ba alheri ba to a duba aikin ka ne ya jawo yayi maka wannan azabar ba kawai irin abinda zai ce ya ga dama ya azabtar bane wannan yana karfafa mana maganar aqidar ahlus sunna wal jamaa dangane da abinda ya shafi ayyukan Allah dukkanin su akwai hikima ayyukan Allah duk abin da kaga Allah yayi to akwai hikima a ciki ba haka kawai yake abu ba in yayi maka falala da alheri da shiga aljanna da wata baiwa yana yi ne saboda ya isa shi ya mallaki komai falalar sa ce kai bawan sa ne shine ubangiji ya so ya kyautata maka ya kyautata ba mai hanawa in kuma kaga an azabtar da mutum to lalle shine ya jawo sababin a azabtar da shi da bai zalunci ba da ba za a yi masa komai ba dan Allah ba so yake zalunci ba baya zaluntar bayin sa Allah sa kun gane wannan babban darasi ne a wannan wuri din to shine abin da malaki faɗa yace wa ta'ammal kaifa ka duba ka gani yaya lamma zakara ta'ala tawbatahu alaihim yayin da ya ambaci tuban sa akan su kun san lafazin tuba ana idafarsa ga Allah ana idafarsa ga bawa a ce taballahu Allah ba za ka ce Allah ya tuba ba ko sai ka ce Allah ya karbi tuban bawansa ma'ana taballahu sai dama shi shi yasa yake zuwa ga ala taballahu ala abdihi to kuma shi bawa ne ya tuba sai a ce tabal abdu sai a ce ilallah ko bawa ya tuba ya koma zuwa ga Allah kun ga bambancin wannan duka lafazin ismu fa'il ne ana nasabta shi zuwa ga Allah da kuma bawa ko ne kuma da tasa ma'anar in aka ce Allah ya tuba ma'ana ya karbi tuban bawansa bawa kuma aka ce ya tuba shine ya daina zunubi ya koma ga Allah Allah ba mu ikon tuba ya kuma karbi tuban mu sai shi lamma zakara ta'ala tawbatahu alaihim yayin da ya ambaci tuban da yayi musu ko magana cewa in ya ga dama zai tuba musu ya karbi tuban su asnada alfi'l ilayhi sai dangana aikin tuban zuwa gare shi yace aw ya tuba alaihi ko walam yadhkur minhum sababan mujiban lidhalika bai ambaci wani sababi da yake sabbaba hakan ba, mujiban nan karka fahimci cewa wajibi, ma'ana dai sababin da yake jawo hakan ta faru, wani sababi ne ke jawo Allah ya karɓi tuban mutum in ya tuba, in kafiri ne ya bar kafirci ya zama musulmi, ko idan babba mai zunubi ne babba ya tuba ya ce ya daina, kuma da gaske ya daina din gurgudun sharuɗin tuba da muka sani, to waɗannan su ne ayyukan. To anan kun ga ai Allah bai faɗi sababin da ya jawo tuban ba, wannan dan ya tuna mana cewa falalarsa ce, ganin damansa ne, kuma in yayi wa mutum baiwa to nasa ne haka din in ya ga dama ne Allah ya mana baiwarsa. Don me sai ce mai dulla zalika, dan wannan yayi nuni ala annan ni'mata, akan cewa ita ni'ima mahdhu fadlihi, tsantsar falalar Allah ce ya maka ni'ima ya ga dama ya baka abin da yake so, ko na duniya ko na lahira ya baka abin da yake so, falalarsa ce tsantsa ba ta wani ba, ala abdihi akan bawansa, min ghairi sabqi sababin, ba tare da wani sababi da ya riga ya wuce, ba wai ana kallon kai salihi ne, kai dan waliyi ne, kai dan wane ne, kai kwana ne, kai kaza kai kaza, a'a, in Allah ya so ya maka falala ko ba komai zai maka falalarsa, an fahimci wannan gurin? Wala wasila, ko akwai wata wasila wani sababi da zai jawo ai haka, to wannan kun gane nan insha Allah. Ɗaya gefen kuma malam ce walam ma zakara al'azaba, amma yayin da ya ambaci azaba zakara ma'ahu zulmahum, sai ya ambaci zaluncin da suka yi, shi kuma mai wannan sai ce warattabahu alal azabi bilfa'i, ya biyo bayan azabar da maganar zalunci din ya haɗa ta bilfa'i almufidati lissababiyyati, ya haɗa ta da fa'un da take fa'idantar da bayanin sababi, mun san fa'un ana kiranta fa'un sababiyya ko in ta zo kamar musamman a wannan siyaki, ma'ana tana nunin abin da ya auku sababinsa shine wannan abin da ya biyo baya din, ai cewa yi au ya tuba alaihim au yu'adhibuhum fa, wannan fa din tana bayanin sababin azaban ne, ma'ana au yu'adhibuhum fa innahum zalimun, ko ya musu azaba to dan me zai musu azaba, saboda sababin su azzalimai ne, ashe kun ga sababin yin azaba nan kuma ba ganin dama ba ce, Allah maɗauki ce kawai ya ga damar ya azabtar da wanda ya ga dama, kun gane wannan? Wannan shi ke sa kullum muka yi wannan zance zai mutuno waccan ka'ida ta aqidar ahlus sunna, maganar cewa Allah maɗaukaki komai nasa da hikima, kuma yana sanya komai inda ya dace, sabanin aqidar asha'ira su a wurinsu aikin Allah babu wata hikima, kawai ana kallon kudurar Allah ne, shi ne sarki, shi ne mai iko, shi ne mamallaki, zai abin da ya ga dama, in ya ga dama sai kama mutum ya jefa shi a wuta wai ko bai komai ba, amma mun sha bani wannan misali, kamar suna cewa Allah yana da iko ranar kiyama in yi hukunci ɗan aljanna su shiga aljanna, an gama hisabi an ce ya ku ɗan aljanna ku je ku shiga aljanna, sun kama hanya za su shiga kenan, za a buɗe musu sai ce ku tsaya ku dawo ku koma wuta, daidai jefa su a wuta, su a wurinsu suka ce wannan daidai ne, Allah ya haka in ji a sha'ira, saboda su abin da suke kallo Allah mai iko ne akan yi komai, kuma ayyukansa babu wata hikima a ciki, ba wata hikima ce take sa shi yayi ba, yana yin abin da ya ga dama ne saboda shi ne mai iko, kun ga nan sun rinja yadda ƙarfin Allah ne suka manta alƙawarin da ya yi wa bayi na cewa shi baya saba alƙawari, ko ba haka ba ne? Allah ne ya ba mu labarin cewa baya saba alƙawari, don haka in ya ce mumini zai shiga aljanna, to ran da aka yi hukunci an yi hisabi muminin nan bai laifin da zai sa ya shiga wuta ba, ya zo da tauhidi, ya zo da tauhidi, ya yi aikin kirki, to falalar Allah sai dai dama, ba wai lissafin aikin nasa ne ya cancanta masa shiga aljannar ba, falalar Allah ce sai ce a sa shi aljanna, to amma tun da ya alƙawarin mai aikin kirki aljanna zai shiga, to in ya sa mai aikin kirki, in dai aikin da ya yi na kirki ne duka da ikhlasi da komai da sharuɗa, to kuma ya zo sa shi a wuta, to ya saba abin da ya faɗa, Allah ko baya saba abin da ya faɗa, wannan sai a kira shi zalunci, to Allah baya zalunci, an fahimci wannan abu? Yau don haka hakanan kuma suka ce wanda aka ce ƴan wuta ne sai sun je za su shiga wutar sun yi kafirci sun taka musulmi sun ci mutunci sun zagi Allah sun zagi manzon Allah sun sai za su shiga wuta sai kawai Allah ya fasa ya ce ku zo ku shiga aljanna wannan shi ma koga baya cikin hikima yawa to wannan aqidar asha'ira mummuna ce a wannan wuri da yawa mutane suna fadinta ba su san wannan sakamakon shine sakamakonta ba amma suna ganin kamar girmama Allah suke cewa babu abin da yafi karfin Allah to Allah madauki komai nasa akwai hikima to nan da yazo ya zancan falala da tuba bai fadi wani sababi daga bawa ba saboda tsantsar rahama ce da falala daga gare shi zai wa bawansa da ya ga dama amma maganar azaba tunda ya shafi a azabtar da mutum to azabtarwa gaskiya Allah baya yin ta sai da dalili domin shi mai rahama ne mai tausayi ne kuma rahamar sa ta riga fushinsa don haka ashe kenan ba zai azabtar da mutum ba sai da tabbataccen dalili cewa mutum din shine yayin laifi shi yasa ya kawo fa innahum zalimun dan a tabbatar da cewa zalincin nan shine sababin wannan azaban insha Allah dai kun fahimci ne kenan sai ce fa qala sai ce au yu'adhibuhum fa innahum zalimun ya dalla zalika dan wannan yini ne ala kamali adlillah akan kammalar cikar adalcin Allah wa hikmatihi da kuma hikimarsa haifu wada'a al'uqubata mawdi'aha yayin da muka ga ya sanya uquba a inda ta dace uquba ina ake sata akan mai laifi ko yawa falala kuma akan wa ake sata akan wanda aka ga dama yawa me aikin kirkin nan ko yayi aikin kirki ko kuma aikin kirkin sa bai kai wani maganar cancantar wani lada ba Allah zai bashi me yasa muke aikin yake ninka mana ninkin ba ninki ai falala wannan ya sunansa falala shi yawa to shine sai ke cewa walam yadhlim abduhu Allah bai zalunci bawansa ba kuma baya zalunci balil abdu amma bawa huwa alladhi zalama nafsahu shi ya zalunci kansa to walam ma nafa ar rasulihi sallallahu alaihi wasallama annahu laysa lahu min al amri shay'un yayin da Allah madauki ya kore wa manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa yana da wani abu da ya mallaka nan lamari mun yi magana akan wani al amru ake nufi nan al amru al kauni aw al shar'i al kauni yawa al amru al kauni ake nufi Allah madauki ya kore cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai mallaki kuma bidda akwai naga wasu malami suka zo fasarar wannan aya suna cewa al'amurun nan da ake nufi ana nufin sha'anin mushrikai sha'anin cin nasara a kansu shi ake nufi tunda Allah madauki ya yi magana a baya akan maganar cin nasara a wajen yaki ana maganar yakin Uhud ne ko sai Allah madauki kuma yazo yace laysa laka min al'amri shay'un lamarin nasara din nan akan kafirai ba a hannunka yake ba wani malamin haka ya fasara wannan sai dai idan mun duba kuma abin da ya biyo baya na tafsilin da yayi yafi dacewa da abin da muka karanta na maganar Sa'di da sauran malami yau mu koma sai ce haifu yau sai ce bayan Allah madauki ya kore maganar mallakar lamari daga manzansa sallallahu alaihi wasallam qarrara man al'amru lahu sai tabbatar da wane ne lamari yake hannunsa ma'ana wane ne wanda ya mallaki komai da komai bayan an faɗi wancan ba sai aka biyo shi da wannan ayar ba ta biyu me Allah ya ce Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard dukkan abinda ke cikin sammai da dukkan abinda ke cikin kasai dukkaninsu lillahi na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida shi ya mallake su shi ya halice su ma'ana shi ya halice su shi ya mallake su kuma bayin sa ne waɗannan abubuwa baki ɗaya kowa da kowa da komai da komai shi yasa kamar da muka yi magana ya kawo ma bai kawo man ba saboda tafi shimulin da mai hankali da mara hankali wanda dai mun yi magana akan yace minal mala'ikati ko mala'iku ne wal insi da dan adam wal jinni da aljanu wal hayawanati da dabbobi wal aflaki da halittun sama wasu taurari da rana da wata wal jamadati da kuma daskararrun abubuwa ma masu rai ba kulluha dukkaninsu ko kulliha dukkaninsu wa jami'u ma fis samawati wal ard dukkan kuma abin da ke cikin sammai da ƙasa din al kullu dukkan waɗannan abubuwa din milkun lillahi makhluquna mallaka ce ta Allah in yace milku mallaka mulku sarauta yawma milku lillahi mallaka ce ta Allah makhluquna abin halitta ne dukkaninsu mana duk abin da ba Allah ba to Allah ne halicce shi mudabbaruna abin tafiyarwa ne ma'ana Allah ne yake tafi da rayuwarsu ba su suke tafi da kansu ba mutasarrafun fihim tasarrufal mamaliki ana gudanar da su ne irin yadda ake gudanar da bayi abin da aka mallaka zai da koda a zamanin da ake bayi idan aka ce mutum ya mallaki bawa a ka'idar yadda dokar take tuntuni shine duk wanda yake bawanka ne to a hannunka yake dukiya ce yadda ka mallaki gidanka da motarka da raƙuminka da dokinka haka ka mallaki wannan bawa zaka iya cewa ka kai shi kasuwa ka sayar ba ana sai da bayi ba yawa to duk abin da kaga dama sai kai da shi amma duk da haka irin wannan bautar dai akwai ka'ida akan ta to wannan bautar fa ta wanda ya halitta ce shi da babu kai ya samar da kai sannan kai din nan gaba ɗaya ka cokan shi ya mallake ka duk abin da ka samu ta hanyar sa ne baka da inda zaka yi sosin wani abu daga ƙashin kanka a ce kai kai wa kanka wani abu tufa ce kake sawa daga ina ka samu daga halittarsa ko sauran ni'imomi na jikinka duk ba sai mun bayyana waɗannan ba da ganinka da jinka da iskar da kake shaƙa da sauransu tafiyar da kake hannunka da ka taɓa kunninka ka ji da komai dai da kake gudanarwa duk ni'ima ce daga Allah to Allah maɗauki ce shike gudanar da kai irin gudanarwar da ake wa bawa da aka mallake shi falaysa lahum mithqalu dharratin minal milki basu mallaki komai gargadan ƙwayar zarra ba na wannan mulki na Allah Allah shi mallaki komai wa idza kanu kadhalika to tunda ku haka suke fahum to su da'iruna baina maghfiratihi wa ta'dhibihi suna kai kawo ne ba sa wuce ko dai ya musu gafara ko ya musu azaba fa yaghfiru liman yasha'u sai gafarta ma wanda yaso bi an yahdihi lil islam wato ya shiryar da shi zuwa ga musulunci fa yaghfiru shirkahu sai gafarta wa shirka ya gafarta masa shirkar da yayi da rayuwarsa amince wannan nan duba rahmar Allah madaki da mutum zai shekara 99 yana shirka sai a ƙarshe kwana guda washe gari sai tuba ya musulunta shekarun nan 99 duk Allah ya gafarta masa sai kuma sabon mutum gaba ɗaya wannan menene in ba rahama ba da cewa ake duk abin da kai shekarun da suka wuce gaba ɗaya za a kama ka da shi kuma ba za a karɓi tubanka ba ai akwai matsala a ciki to muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu فيغفر شركه يغفر تامس شركه ويمن عليه يمس بيوه بترك العصيان دبرن سابن الله فيغفر له ذنبه سيغفر تامس ذنوبنسا wannan kenan ويعذب من يشاء yana kuma azabtar da wanda yaso bi an yakilahu ila nafsi to kage ne sai a bar shi da kansa shine yakilahu ila nafsi ya bar shi ya dangana shi zuwa ga kansa zuwa rayuwarsa rannan nasa aljahilati alzalimati almuqtadiyati li'amali sharri sai Allah ya bar shi da ransa wannan rannan nasa jahili rannan nasa wanda aka gina shi akan jahilci da zalunci ba ita ce babbar sifar dan adam ba dan adam mai babbar sifarsa zalunci da jahilci innahu kana zaluman jahula haka Allah ya faɗi dan adam haka yake inna aradna amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا للي من جدت أمانة أمانة إتسي كما لما نمسك فسر لا إله إلا الله مسلم سيباكي دينسا لوكس إن ذا أدور دو كر بوسا وألا أدو كي مسلم سي أمضين الدين جذاء رأيو أكنسا أدو كي كلمة لا إله إلا الله دعي تذاء تفيد رأيوه Allah madauki ya miƙawa sammai yace ga doka zan dora muku ku za ku rayu a matsayin bayina amma akwai hisabi suka ce Allah ba za mu iya ba ƙasa tace ba za ta iya ba duwatsu aka ce su ma a dora musu al'amru wan nahyun nan da doka za su rayu suka ce ba za su iya ba wa hamala hal insan sai dan adam ya dauka yace ni a dora mu a dora mu aka dora masa ga doka ka fadi la ilaha illallah ka bi kaza kai kaza ka bar kaza dan me innahu kana zaluman jahulan domin shi dan adam wannan innan ita ma bayani ne na sababin dalilin da yasa ya zaba duk wadancan sun ki kaga nan kamar fa Allah yana ga ya mana ne da sammai da ƙasa din nan da mun san me muke ciki wadannan abubuwan sun fi mu sanin me ya kamata sun san Allah sun tsorace shi ko ba ka ba sanin sakamakon cewa in an koma kiyama fa za a iya dawoma a wuta in ba yi abin daidai ba su sai suka ce a'a ya Allah mun tsorata shi kuma dan adam shi a bani aka dora masa gashi nan saboda ne innahu kana zaluman shi mai yawan zalunci ne jahulan kuma mai yawan jahilci ne bai san akibar abin da zai auka kansa ciki ba kuma gashi nan har yanzu ai masa wa'azin duniyan nan a karanta masa qur'anin da Allah ya ce da dutse aka saukarwa da ya ragargaje saboda tsoron Allah haka Allah ya ce ko bai faɗa ba qur'ani ولو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا da ka ganshi da kaskantar da kai dutse dutse zai risina mutasaddi'an ya tsatsage shine at-tasadduq kage kamar da zaka gini in aka yi shi ana gamawa kaga ko tsawa ko makamancin sai ga ya zana kasa shine at-tasadduq sai kece kai ka taba ganin tsagaggen dutse tsagagge da ya tsage a duniya ba tsagaggen da aka halice shi aka raba biyu ba dama can haka haka kawai ya tsage duk abin da ake yi na tsawa a duniya ba ta tsaga dutse ba duk abin da ake na girgizar ƙasa dutse sai ka ganshi yana nan amma da shi aka saukarwa alqur'ani Allah ya ce da ya tsatsage saboda tsoron Allah amma dan adam ya ce a dora masa an saukar masa amma gashi baya bi gani yake maka man ba zai hadu da Allah din ba in ka ganshi yana wani abu lalle innahu kana zaluman jahula to ita ce malaki ishara anan da yake cewa ila nafsihi aljahilati adh-dhalimati almuqtadiyati li'amali sharri wadda take hukuntawa kanta ta aikata sharri ita ran fa ya'malu sharra sai yazo ya aikata sharri ma'ana me yake nufi nan malaka yana mana bayani ne cewa da Allah madauke ce wa yu'adhibu man yasha ba yana azabtarwa ne kawai ita kamar yadda yake ba da falala kawai in ya ga dama ba tare da cewa wajen hukuncin sa na kaddara haka ne ya ga mana dama lokacin da aka halice dan adam ya buga bayan gadan bayan dan adam aka fidda zurriyar dan adam baki daya duk dan adam din da za a halice shi a duniya Allah madaukaki ya raba su biyu yace waɗannan aljanna za su waɗannan wuta za su yace wala ubali ba ruwana wannan hadisin ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ga sahabbai ai sun masa tambaya suka ce to ya rasulullah in dai haka ne Allah ya riga ya raba ɗan aljanna ya raba ɗan wuta kowa kawai haka zai tafi to mu zaman mu mu daina aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku yi aiki shi aikin shi ke nuna abin da aka yassare kai فكل ميسر لما خلق له kowanne daga cikin su mutane za a yassare masa za a saukake masa za a bashi damar yayi aikin abinda aka rubuta nan ne sakamakon sa in an rubuta cewa kai dan aljanna ne to zaka riga aiki irin na yan aljanna in an rubuta kai dan wuta ne to zaka yi aiki irin na yan wuta ashe kenan idan mutum ya ce ya bar aiki to ya zabi kenan ya mutu akan aiki irin na yan wuta shine baya bautawa Allah kun gano wannan zan ashe kenan in kana son tsira to kai aikin da Allah yace ai ka bi shari'a ka bi al'amru wan nahyu baka saba ma kuma kaddara ba Allah sa kun gano wannan zan to amma zancen ni da nake ba wannan din ba dani na san wannan mun sha magana kun san shi shi abin da ya shafi da azabtarwa da yin ni'ima yin ni'ima falalar Allah shi kamar da ya faɗa zai wanda ya ga dama tunda ikonsa ne zai wanda ya ga dama amma ita azabtarwa ba wannan hukuncin da yayi na kaddara can lokacin da aka raba al'umma gida biyu aka ce wannan ƴan wuta wannan ƴan aljanna ba da wannan abin za a yi hukunci ba ina jin makomanta ba na taba ga mana wannan ba sau ɗaya ba cewa ranar kiyama in Allah madauki ya tsaye da mu a gaban sa in an zo za a shiga aljanna wasu su shiga wuta Allah sa dukkan mu nan aljanna za mu shiga da masu kallon mu wannan da wannan abu za a yi hukunci a shiga aljannar ko a shiga wuta shin Allah zai dauko wancan hukunci da ya alawul mafhum ne yace ga waɗanda dama ne musu hukuncin ƴan aljanna ne wani da wani da wani da wani sai a karanta suna sai a ce to kuje ku shiga ga waɗanda kuma ne musu hukunci cewa ƴan wuta ne da wani kuje duk ku shiga wuta haka za a yi ba haka ba a ce kenan wannan ya rufe mana kofar mutum ya zo yana kafa hujja da kaddara akan lamari ya zo ya bar bautar Allah ya ki bautawa Allah ya yi abin da ya ga dama ya ce ai in Allah ya kaddara masa shi dan aljanna ne shikenan zai tafi in Allah ya kaddara masa dan wuta ne shikenan haka aka yi masa sam ba haka ba Allah zai hukunci ne dangane da aljanna mutum zai shiga ko wuta gurgudan aikin da bawan yayi don haka rannan da za a zo da aikinka da maganganunka da aqidunka su za a kalla to su din Allah ya sa ba su saba mu abin da ya rubuta ba saboda shine mai iko ya san duk abin da kowa zai don haka ashe in an ce mutum dan wuta ne to akwai hujjoji da suka sabbaba ya shiga wuta daga kansa ba daga Allah ba Allah din da duk da ya kaddara cewa dan wuta zai zama to amma shi ya zabi yayi aikin ɗan wuta Allah sa kun gane wannan zancen an fahimta da Allah yana da sarkakkiya an maka gane wannan matsalar ba duk wanda Allah ya sa zai zama dan wuta to shi ya zabi yayi aiki irin na yan wuta yanzu ba muna da Qur'ani ba gashi muna karanta muna da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai umarni a cikin ko babu Allah ya ce mu yi kaza ko bai ce ba ya faɗa mana abubuwa da yawa Allah ya hana mu kuma abubuwa da yawa to waɗannan abubuwan ana so da gaske mu aikata abinda aka ce mu yi kuma a hana mu hannu daga abinda aka hana mu ko kawai zance ne tunda ko ba zance bane da gaske haka ake so to akan wannan ne za a yi mana hukunci kuma kokwalan mu an ba su damar su zabi su yi abinda suka dama ko ba a ba su ba to anan hukunci yake kar ka zo ka dora ma Allah laifi kai ka zabi ka zama mutumin kirki bayan tawfiki daga Allah da shiriya Allah da ma ya nuno wa adainahum annajdain yani ya turo mana hanyoyi guda biyu ka zaba tunda ya baka ikon zabin nan to ya baka wukar yanka kanka ko wukar ko kuma abinda zai taimaka maka ka shiga aljanna an fahimta yanzu yau don haka to anan shi yasa yake cewa yu'adhibu man yasha amma da ya fadi yu'adhibu man yasha zai kawo sababin ta'dibin saboda mutum bai yi aiki na mutanen kirki ba ya aikata abinda ya ga dama kuma ya kafirce wa Allah an fahimci abu to idan Allah ya so ya bar mutum ba tare da shiriya ba to sai bar shi da kashin kansa shine zai zabi abin da zai rai kuwa in ta dan adam ce wannan mai zalumin jahula din me za ta zaba ta sai ta zabi ta saba wa Allah to wane ne ya aikata wannan saban Allah ba dan adam bane to shi za a yi hukunci don haka Allah madauki yana azabtarwa ne gurgudan abin da mutum ya aikata baya zalunci in baka yi zaluncin nan ba Allah ba zai azabtar da kai ba don haka ka ji tsoron Allah ka bi al'amru wan nahyu maganar kaddara ko sirrin Allah ce ba ruwanka da ita abin da ya wajaba a kanmu dangane da kaddara shine imani da ita cewa akwai ta amma zancen aikinmu mu dogara da ita ba haka bane kun gane wannan ba ruwanka da Allah ba amana ba ruwanka da kaddarar Allah abinda Allah ya kaddara ya rubuta a lawhil mahfuz na sakamakon ayyuka ba ruwanka da su sirrin sa ne yana can a lawhil mahfuz baka leka ka gani ba kai abinda aka hada ka da shi shine yi nayi bari na bari kuma akan wannan za a yi hukunci ashe kenan rashin hankali ne mutum ya ce tunda Allah ya rubuta a lawhil mahfuz ni yanzu wannan al'amru wan nahyu ba ruwana da su kawai zan abin da naga dama in aka sa ni can to an sa ni in aka sa ni can an sa ni an yi rashin hankali kuma ka jawo kanka bala'i Allah sa wani mu je sai ce fa ya'malu sharra sai mutum ya aikata sharri wa yu'adhibuhu ala zalika sai Allah ya azabtar da shi akan haka sai ce thumma khatama al-ayata sannan Allah madauki ya rufe ayar bismaini karimaini da sunaye guda biyu masu karimci dalaini ala sa'ati rahmatihi wanda suke nuni akan fa'in da kuma yalwar rahamar Allah wa umumi maghfiratihi da gamewar gafararsa da yake wa bayinsa wa sa'ati ihsanihi da kuma yalwar kyautar Allah da kyautatawarsa wa amimi ihsanihi da kuma gamamman kyautayinsa da yake wa bayin Allah fa qala sai Allah ya ce wallahu ghafurun rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai fa ko wani fiqhu da malamin ya kara fahimtowa anan shi saban Allah ne yake ban sha'awa wajen da yake hangin abubuwa daga alqur'ani zaka fahimci alqur'ani in kana karanta littafin wannan bawan Allah sai yake cewa fa fiha a'zamu bishara a wannan ayar wannan karshen ayar da yace wallahu ghafurur rahim dinnan akwai bishara mafi girma bi anna rahmatahu ghalabat ghadabahu wannan hadisi ne mun san shi Allah madaki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa inna Allah kataba fi kitabin indahu Allah madaki ya rubuta a wani rubutu dan ba lalle ana nufin kitabun ana nufin littafi ba ya rubuta a wani abun rubutu a wata takarda ko a wani abu da ya rubuta rubutu rubutun yana nan a wurin sa fawqa sab'i samawat a can saman bakwai me ya rubuta inna rahmati sabaqat ghadabi cewa rahmata ta riga fushi na ma'ana ita tafi kama kaza akan fushi na wannan a Hausance kawai nake fadi ma'ana ita tafi tabbata akan fushi rahama sifa ce ta Allah madauki da'ima an gane wannan da'iman Allah mai rahama ne to wannan bishara ce anan da yace yace wallahu ghafurur rahim din wa maghfiratuhu ghalabat mu'akhadatuhu sannan kuma gafararsa tarin jayi kama wanda yake yi wa mutane in sun yi laifi ya fada mana ai in an yi laifi yana kama mutum da laifi ko to amma yayi gafara ya kau da kai ya kyale ba dan bai sani ba ya yafi yayi afwa to wannan abun yafi rinjaye akan kama mu da laifi saboda ya san mu da yawan mantuwa da yawan shiga kuskuren ajiwa azin amanta to Allah mushi sai zama mai rahama dan Allah ban Allah ka tuno idan da ace ko ka kaddara kai tunani inda ace ko mai kankantar abinda ka aikata Allah ba yafe shi yake ba bayan kuma ya ga mana irin waɗannan abubuwa wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza ace komai sai ya kama ka da shi nan kiyama ai wata azabar ma ba ka iya daukar ta ba to amma rahmar Allah ce saboda tafiyalwa akan kama laifi da yake yi gafarar da yake yi tafi karfi akan kama laifi da yake sai sa muke samun wannan wato falala daga Allah madaukaki to shine yake cewa fal ayatu wannan aya ban zo ba kan abin da nake so in ga muku malam ya fahimto ya hararo daga wannan ayar ba gashi nan zai fada sai ce fal ayatu wannan aya fi hal ikhbaru an halatil khalqi a cikin wannan aya akwai labari dangane da halin halitta wa anna minhum kuma cewa daga cikin halittar man yaghfiru Allahu lahu akwai wanda Allah zai gafarta musu Allah ya samu na ciki wa minhum man yu'adhibuhu daga cikin halittar kuma akwai wanda za a yi ma'azaba falam yahtimha bismaini ahadihima dalun ala rahmati wa thani dalun ala nikmati kunga dai ayar abin da take nuna mana ai Allah yana azabtar da yana gafara ga wasu yana kuma azabtar da wasu to a yadda Allah madauki ya saba kare ayoyin sa yakan cika aya da bayanin wasu sunaye nasa sai ambace su sunaye a ƙarshen aya ai ana yin wannan da yawa ko wanda suke kamar kace za su ba mu samare na abin da muka fahimta a cikin aya din wannan ayar da muka fahimta a ciki muna fahimtar cewa Allah yana gafartawa wasu daga cikin bayinsa muna fahimtar kuma cewa yana azabtar da wasu daga cikin bayinsa to a ƙarshen ayar da sai a ce Allah mai gafara ne kuma mai azabtar da wasu ko sai Allah bai haka ba
sai tsaya kan iya maganar gafarar da rahamar bai ambaci maganar cewa bai faɗi wani sunansa misali wallahu azizun guntiqam ai yana faɗi in yi maganar wurin azaba to anan bai kawo mana Allah mai gafara ne kuma guntiqam ba sai kyale to yace wannan ita kanta bushara ce cewa Allah yana son ya gafarta mana an fahimci abu to sai ke cewa bal khatamaha bismaini amma sai muka ga ya rufe ayar da sunaye guda biyu kilayhima kowanne ɗaya daga cikin waɗannan sunaye da al-ghafuru da mene ar-rahim kowanne ɗaya ya dindu ala rahmati yana nuni zuwa ga rahama gafara tana nuna a yafe maka rahama tana nuna aliyu beka da ni'imomi da falaloli sai ce falahu ta'ala rahmatu wa ihsanu Allah yana da rahma da kyautatawa sayarhamu biha ibadahu wanda zai wa bayinsa rahama da su la takhturu bi bali bashar yace wallahi duk yadda dan adam zai tunani wannan irin rahmar ta Allah ba za ta darsu a zuciyarsa ba duk inda kake tsammanin rahmar Allah ta kai to ta wuce wannan ne yanzu a yayin kowa daga cikin mana surantowa Allah mai gafara ne Allah mai gafara ne to yadda kake tunanin abun yafi karfin abin da kake tunani rahmar Allah a hakikata wannan kuma kada ya sanya kaka ce a to tunda dai lamarin haka ne bari mu dandana abinda zamu dana kuma sai daga baya a tuba kar kai wa kanka wannan saki reshe ka kama ganye din ajali a hannun wa yake in kai wannan hukuncin yanzu cewa zaka dilmiya kawai kai ta sabawa Allah saboda rahmar Allah ta fi yawa ai daga baya ka tuba kawai sai gobe sai karbe ranka kana cikin wannan hukuncin ka ce zaka koma sakansa sai shikenan Allah maduki sai kama ka da hannu dan haka ba ai wa Allah irin wannan kullum ka tsaya kamar da nake ambata mana aqidar ahlus sunna ka tsaya akan ta tare da balansin al-khawf wal raja' to shine cin nasara ai kun gane wannan abu nayi magana sa kan su ko kai balansin tsoron ka ga Allah kar kai wasa da shi wallahi kar kai wasa da Allah yana azabtarwa azabtarwa sa kuma ba ta wasa ba ce i'lamu anna Allah shadidul iqab in yace iqab ma'ana zu iqabin kawai ya isa ne hukuma ne amma sai ce shadidu to kuma da Allah wani zai iya hakuri da shiddatu azabillahi to kuma sai ce wa anna Allah ghafurur rahim sannan kuma Allah mai gafara ne mai jin kai to waɗannan abubuwan kullum su zauna a kwakwalwarka yana gafara to kuma fa in ya kama mutum ba da wasa yake ba tunda baka san a me zaka mutu ba to karka yanke wa kanka hukuncin cewa yanzu zaka tsaya kai ta wasa lamarin dan adam karshen rayuwarsa ake kallo akan mai mutum ya mutu to da shi za a yi tamanin makoma ba ko ba ku san haka ba in mutum ya mutu yana musulmi ya tsira me yasa Allah ke gaya mana a wancan ayat muka gabata a baya wala tamutunna illa wa antum muslim wallahi shine rahmar ka kada ka bari ka fita daga addinin musulunci to Allah ya tabbatar da mu sai kuma ya ci gaba mallan yake cewa wala yudriku laha wasfun dan adam ba zai riski wata sifa ta wannan rahmar ta Allah ba zai iya ganewa ba duk abin da za a faɗa ba zai hango haƙiƙanin rahmar Allah ba mallan ce fa nas'aluhu ta'ala muna roƙon Allah madaukaki an yatazammadana ya lullube mu wa yudkhilana ya shigar da mu bi rahmatihi da rahmarsa fi ibadihi salihin a cikin bayinsa salihai da wannan fassarar wannan aya ta kai kuma malam ya ambaci wasu kalmomi mu karance su ba sai mun neme su ba duk da saboda dai suna cikin littafin ne yace tamma as-sifru al-awwal mujalladi mun ce sifir yana nufin mujalladi volume volume na farko min hada tafsir ya kare a yau muka zo mujalladi na farko mun kare shi daga wannan tafsir na malam sa'idi ina da asalin da guda shida ne wannan volume din haka to yanzu a yau muna hukuncin an gama ɗaya ne za a je ɗaya kuma nan gaba zai fara ɗayan daga inda Allah madauki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa to wannan shine farkon sifir wato mujalladi na biyu kamar da ya ambata yace al mubarak bi yusrin min Allah wa i'ana da saukakawa daga Allah da kuma taimakonsa. Mun gama wannan na farko. Falahul hamdu washukru wassana'u, yabo da godiya tabbata a gare shi. Wa as'aluhul mazida, ina roƙonsa ƙari min fadlihi, na falalarsa, wa karamihi, da karimcinsa, wa ihsanihi, da kyautayinsa. Wa yalihi almujalladu thani, yanzu za a fara mujalladi na biyu. Awwaluhu qawlul bari jalla jalaluhu, farkonsa shine fadin Allah madaukaki, ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ila al-aya, ma'ana ila akhir al-aya. وذلك في 29 من شهر ربيع الاول. wannan gamawa da fara wannan sabon mujalladin, gama wancan na farko da fara wannan na biyu, a ranar 29 ne a watan rabi'in al-awwal min sanati, a shekara ta 43,300, shekara ta 1,344 na hijira, yi shekara 95 cif-cif da gama wannan mujalladin ɗayan, za a shiga na biyu. A kusan na gaya mana malam Sa'adi tun farkon karatunmu da shi, ko cewa shi malamin malam Uthaymeen ne, malam Uthaymeen yaushe ya rasu? 1990? 2001. Yawa. To kun ga a rayuwarsa ya rayu da malam wajen 70s, ko wajen 70 da wani abu ya rasu. Ina ji mun ambaci wannan, ko na manta. To a wannan lokacin yake ba mu labarin ya gama wancan na ɗaya, yanzu kuma gashi zai shiga na biyu. Daka dama ba ya cikin daɗaɗɗun malaman can baya, amma Allah ne maɗauki ya hore masa baiwa da kwanya da iya fahimtar maganganun malamai, musamman irin wannan tafsiri dai na Al-Qur'ani, wanda ya fa'idanta sosai daga littattafan manya-manyan malamai da suka gabata. To shine sai ke cewa min al-hijratin nabawiyya, wa sallallahu ala Muhammadin wa sallama tasliman kathira, bi qalami jami'ihi. Wannan rubutun an rubuta shi da alƙalamin wanda ya tara wannan, ya rubuta wannan littafi, Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah As-Sa'idi, غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين. نقعد مو أشكي. والحمد لله رب العالمين. تصيص المجلد الثاني. ينذك ماذا أقال نبيه. المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله. سنة لتعرف ده ما كنا. تيسير الكريم المنان. سوقك إيوة تا ألا مدوكك إيوة دشيني الكريم المنان. mai karamci kuma mai yawan baiwa, fi tafsiri, wajen fassarar kalamin Rahman, maganar Allah mai rahama. Sauƙaƙewa daga gare shi, magana kuma ta sace za a fassara. Sai ce li jami'ihi al-faqiri ila Allah, Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Sa'idi, ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimina amin. Sai ce bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama tasliman katiran, qala Allah ta'ala. Sai fara wannan, to mu bar wannan sai gobe insha Allah zan fara wannan magana akan ayar riba da maganar Allah madauki akan abin da ya shafi riba. Yanzu mu koma mu ji wasu daga cikin fa'idoji na waɗannan ayoyi da muka gama karanta. Daga cikin fa'idoji da muka ji daga fadin Allah madauki, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun. Akwai kawai guda uku zan ambata kasancewar ba su shigo cikin karatun ba. Wasu sun riga sun shigo, na ambata mana su a cikin abin da shi malam Sa'idi ya ambata, ba sai an sake nanata su ba. Abu na farko mun fahimta daga wannan aya, laysa laka min al-amri shay'un, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama la yamliku shay'an min al-amri al-kawni, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine mamallakin wannan halitta ta Allah ba. Duniya ba tasa ba ce, ko lahira ma ba tasa ba ce. Tasa anan ana nufin mallaka, bai mallaka ba, yana da matsayi a cikin ta duniya da lahira. Duk duniya tun farkonta har ta kare ba a mai matsayinsa ba, kuma duk abin da za a yi a lahira duk wanda ba Allah ba ba wanda ya samu matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai same shi nan kiyama dan haka wannan in ka fahimci wannan abu ka kare ba wani matsayi da zaka nima masa sama da wannan an fahimci wannan abu amma mallakar duk abin da ke cikin duniya ka kafin ta daga farko har ƙarshe na Allah mallakar abin da ke lahira duka nawaye shi ma na Allah aljannat tasa ce wutar ma tasa ce bayin da ake sawa su kula da aljanna na sani bayi da ake sawa su kula da wuta na sani shi ke sanya wanda ya so a aljanna shi ke sanya wanda ya so a wuta sakamakon laifin da ya aikata wannan abin ai duk musulmi ba mu da sabani akan wannan wannan maganar in mun kula akwai me da martani a cikin ta game da waɗanda suke makalkalewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna roƙon sa abinda babu mai iko a kansa sai Allah ko inda mutum zai karanta alqur'ani ya fahimce shi da Allah madauke shi laysa laka min al-amri shay'un ya kawo shi da wannan siga da nakirar da take ifadar umumi a siyaqin nafi ya san babu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na a cikin abin da ya shafi mallaka ta halitta da mallaka in ana zancen mallaka aka mata da Allah ko bayan Allah ku fahimci wannan abu yawa in ana zancen mallaka me ma'anar mallaka a ce abu kaza na sani shi ya mallake shi kamar yadda za a ce biran nan na wani ne ne mallake shi Allah madaukaki in ya so duk sai bashi amma tunda bai bashi ba shi Allah ga abin da ya gaya mana cewa mallakarsa ce to mu tsaya akan wannan zance wannan shine gaskiya kuma ba mu rena manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a rage masa daraja ba babu wanda ya isa rage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja don haka wanda zai je misali wanda zai je ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura takarda ya ce ya rasulullahi ina neman kaza na dade da kaza da kaza mace ta je ta ce na dade da yin aure shekara tara yau ban haihu ba a bani da kaga wannan wanda yayi wannan ya kuskurewa hanyar inda ake neman abu ya tafi inda wanda ya roka ba shine wanda ya mallaka ba wanda ya mallaki wannan abu yana nan hayyun la yamutu ba a kabari yake ba shine halice san mai da kasa manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallama ba shine wanda ya mallaki wannan abu ba abu na biyu mun fahimta a wannan aya har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama mukallafa cewa shi ma mukallafi ne me ma'ana mukallaf wanda ake dora ma doka ne Allah madauki ya dora masa doka ya amuruhu Allah wa yanhahu don haka babu wani dan adam da zai kai wani matsayi a cikin musulunci yadda zai ce shi daga yau al'amru wan nahyu ya sauka a kansa domin duk girman sa bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya sauke wa kansa sallah ya sauke wa kansa azumi ya sauke wa kansa bautar Allah ce shi yanzu ya kai wani matsayi na kowani taka ko zama kusa da ubangiji yadda za a ce shi yanzu na Allah ne Allah na san sa wali ne shikenan a ce ya fita daga dokar Allah ba zai sallah ba ba zai azumi ba bata lokaci ne kauyanci ne shi ya tsallake wannan to wannan abun ko ina ka ji shi to ƙarya ne kuma ba a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zancen yake ba tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yu'mar wa yunha Allah na umartarsa Allah kuma yana hana shi akan wasu abubuwa mun fahimci wannan shi ma sannan a cikin wannan akwai raddin maganganu irin waɗanda zaka ji wasu suna yi sama akwai garin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji wasu suna faɗin wasu kalmomi ko su ce an yi duniya dan shi an yi lahira dan shi ko su ce da duniyar ma da lahirar duk tasa ce ana faɗin irin waɗannan abubuwan ai ko to ya bawan Allah ya kamata ka sani duk magana irin wannan maganar sammai da ƙasa tawaye wane ne zai ba da labarin tawaye wanda ya halitta Allah ya bamu labarin tasa ce don haka in wani ya zo ce maka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ce bawan Allah ka karyata alqur'ani sai ce ba alqur'ani ya karyata ba ai falala ce ta manzon Allah ai ya wuce komai ma a ce ihi sai mu ce wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matsayin da duk abin da Allah ya ce a kansa haka ne kuma duk abin da manzon Allah da kansa ya faɗa na falala ya mallaki kaza duk ba ma kokonto amma tunda bai faɗa ba to kar a dangana wa Allah wannan Allah bai ce duniya da lahira ta sabu ce ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam shi yasa busairi abin da yake faɗi a cikin alburda yake cewa wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam. Wannan maganar malamai suka ce ba ta da kyau, ba ta da kyau, ba daidai bace a yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sa kaidi, a sa kaida kar a bashi siffar Allah. Dole ne mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai duk mutumin da ba ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko misqala zarra ya wulakanta shi ba fa ba fa musulmi bane. To amma fa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba nasa bane, kar a ce nasa ne. Girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine kai kayya ka faɗi abinda Allah bai ce ba ko ka kirkiro hadisan ƙarya duk ka faɗa, wannan ba haka bane. Girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka faɗi abinda yake gaskiya a kansa yadda Allah ya faɗa. Ko me ya faɗa wannan baiti cewa wa inna min judika, yana daga cikin kun ga ma sai kawo min at-tabi'idiyya, daga cikin ma'ana kamar wani bangare ne kadan daga cikin abin da ka mallaka zaka iya kyauta da shi, shine min judika. Ad-dunya, duniya baki dayanta, wa barrataha, da kishiyarta. Mecece kishiyar duniya? Lahira. Wa min ulumika, kuma daga cikin ilmominka da kake da su, ilmin lauhi wal qalami, ilmin lauhi al-mahfuz da kuma al-qalami, duk abinda al-qalami ya rubuta, duk abinda aka rubuta din kuma lauhi al-mahfuz, duk ilminka ne. Dan Allah ya bayin Allah, in zaka yi wa kanka adalci ya bayin Allah, wannan sifar ta waye, ina ya kamata ka sata? Ta Allah ce. In an faɗi wannan ba rena manzon Allah akai ba sallallahu alaihi wasallam, amma Allah bai faɗi haka ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai faɗi haka ba. Abinda Allah ya faɗa shi ne walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, mallakar sammai da ƙasa da duk abin da ke cikin su duka na Allah ne. Daga cikin abin da Allah ya mallaka har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mallakar Allah ne. An fahimci wannan abu? Wannan shine musulunci. In ka fahimce shi zaka huta ka zauna lafiya. Amma in ka dauki abubuwan da zaka faɗa danganin dama da kawai haka kake jin ya kamata su zama, to zaka faɗa cikin kuskure. Maganar ilimi ko in ce maganar addini musamman a babin aqida ba a yin ta kawai da cewa bari in faɗi abin da naga dama ayyabo ne, duk yabo kuma in ba cewa kai shi Allah bane ai ba komai. Wannan ba haka bane. Ai wanda ka ba wannan sifar, ai Allah ne mai wannan sifar. Idan ka idan baka faɗa ba ma wannan siffofin sun baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah, kuma kuskure ne. Allah shiryar da mu wanda ke faɗin irin wannan magana bisa bai sani ba, Allah madauki shiryar da shi. Allah nuna masa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman Allah madaukaki, kowanne kuma ya sashi a mahallin da ya dace. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. To, ai ba ku tambayi.